الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul Yunus kafin darasi ne ya ba da filin tamboyi su da ke gabata na'am
mace ta haihu kuma sai Allah ya bada cika to a yi ta kai kuma haihuwar ta mata tana ke shayar da yaran
wai kaka tana iya shayar da jikanta misali koda illa koda wani uzuri ko ba wani uzuri kwarai da gaske an gane ko mace ce ce ta aihu Allah ya mata rasuwa mahaifiyarta tana raye za ta iya shayar da wannan da kwarai da gaske za ta iya shayar da ita koda babu wani uzuri da ya gitta na rashin lafiya ko mutuwa kowace mata tana iya shayar da kowa illa kasancewar koda bata shayar da shi ba daman matsayin uwa take gare shi an gane ko matsayin uwa take in ta shayar da shi tamkar ta shayar da danta ne kuma anan kenan haramci ya tabbata ta fuska biyu ga ya kakar shi ce kuma sannan ga ya ita ta shayar da shi bare kenan waɗannan ƴaƴanta da waɗanda suka gabata da waɗanda za su biyo baya ɗan uwan shi ne na shayarwa an gane ko sannan kuma wannan matsayin uwa take tashi
idan bai yiwa ya aure iyar ƴar uwar uwar shi
bai yiwa kamar yanzu misali wannan uwar tashi wadda Allah ya mata rasuwa in a ce tana da yaku kanwa an gane ko wannan yaku kanwa tana da diya to bai halatta shi wannan jinjiri da aka kai shi kakar shi ta shayar da shi bai yiwa ya auri wancan abin da ya janyo haramci anan shine shayarwa na'am
malam cikin darasin biology mun ka karanta lokacin yaran da ana ake siya magana Allah daga cikin ta akwai malam
ake ni
kamar rafi ake siya
eh
ala kalimar Allah yanzu wayansu mutane da suke cewa gairun magarubi ko gairun magarubi wannan malam yana daga cikin
wai a cikin darasi ne jiya mun wuce da mas'ala ta tauhidul asma'i was sifat wanda in aka ce tauhidul asma'i was sifat shine ithbat ma athbata Allah li nafsi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والإكرار بمعانيها الصحيحة tabbatar ma sai muka ce min gairi ta min gairi ta harifin wala ta adilin wa min gairi ta kayifin wala tamsil tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala abin da ya tabbatar ma kansa haka nan ko abinda manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa tare da kure ma ubangiji subhanahu wataala abin da ya kure ma kansa da abinda manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya kure masa na sunaye wato da sifofi duk wani suna da duk wata sifa wanda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko akan halishin manzonsa sallallahu alaihi wasallama dole ne mu tabbatar masa haka nan duk wata sifa da ubangiji ko wani suna da Allah ya kure ma kansa a cikin alqur'ani ko manzonsa sallallahu alaihi wasallama dole mu kure masa waɗannan sunaye da sifofi da Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzonsa sallallahu alaihi wasallama dole mu tabbatar da waɗannan sunaye da sifofi da ma'anarsu wadda take ingantacciya sai muka ce ba tare da jirkita su ko kuma wuhintar da su ko kuma nuna kaifiyarsu ko kuma kamantawa muka yi bayanin cewa shi at-tahrif asali dai a larabci wato shine imadatu shay'i an wajhihi karkatar da abu gabarin fuskar shi wanda kashi biyu ne akwai tahrifun lafzi akwai tahrifun ma'anawi tahrifun lafzi shine a ƙara ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu a cikin alqur'ani ko sunna ƙarin da ke canza ma'ana ko ragin da ke canza ma'ana in ma ƙara wani harafi ko kuma canza wasali shine muka yi misali kamar misali wato jahamiyya da suka ƙara lamun a fadar Allah subhanahu wataala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai su ce istaula ubangiji ta'ala yayi rinjaye akan al-arshin sa kaga maimakon istawa sai suka ce istaula lamun kinnan da suka ƙara ya canza ma'ana kamar yanda yahudawa da ubangiji ta'ala yace wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu shi'tum ragada وَلَكُلِّ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ aka ce da su wa qulu hiqqa sai suka ce hinqa wato suka ƙara nun don haka ibnul qayyim a cikin nuniyya sai yake cewa nunul yahudi wala mujahmiin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan nun wato ta yahudawa da suka ce hinqa da lam ta jahamiyya da suka ce istaula yace wannan duka ƙari ne a cikin wahayi na ubangiji subhanahu wataala haka nan kamar yanda wasu suka yi kokarin canza fadar Allah subhanahu wataala ta hanyar canza wasali domin su sun kore ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta zance walan ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu sai su ce wa kallamahu rabbuhu illa kasancewar duk lokacin da kama ba'unta rabb fataha to zancen bayan da za a yi ta yi saboda wannan damir kin kan me zaka mai da shi an gane ku to wannan shine ake kira tahrif al-lafz tahrif al-ma'nawi shine kasancewar ka dau wata sifa ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko sunna ka bata ma'anar da ba haka ba wato harshen larabci ya tabbatar kuma ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da sahabbai kamar wanda suke fassara da al-yad su ce al-quwa ko kuma su ce an-ni'ima kamar wanda suke fassara al-wajhu sai su ce al-zat kamar wanda suke fassara al-mahabba sai su ce al-irada to shine wai dan uwa yake cewa irin ma'ana a bangaren kuskuren karatu kamar ghairul maqbul babun sai su yi lafazi da shi a karra wannan baya cikin wannan tahrif wannan kuskure ne wanda yake duk mutumin da zai karanta alqur'ani dole je ya koyi yanda ake karanta alqur'ani amma bayan da za a yi ka sanya wanda yake wannan kuskure a layin masu harrafa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na'am
akwai hadisin da annabi yake hani akan duka na ji wani malami ya karanto shi sai karanto wata aya ya ce ta fashe shi ita ce Allah ya sa annabi ya yi waqfi janahaka min al-maut domin Allah ya ce annabi duka mu
to in yace ayar ta shahe shi sai ya ga yawun da hadisin da ayar wani rigayi wani sauka dole cewa aya kaza ta shahe kaza ko hadisi ya shahe aya wannan sai an samu wanda ya rigayi sannan kuma wanda ya biyo baya tare da cewa akwai sabani wajen magabata shin hadisi yakan iya shahe alqur'ani ko ba zai shahe ba sunna tana shahe alqur'ani an gane ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warith wannan shi ya shafe kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin sanan an-nasikh wal mansukh dole sai an samu tarihi tabbatacce ga wanda yazo da farko ga wanda ya biyo baya an gane ku dan haka kasancewar kuma ayar da ya fassara ba haka ba Allah yake nufi na cewa waqfid jana haka lil mu'minina ko kuma limanita ba aka yin lil mu'mini cewa wai kasunku ya ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai kenan me ake nufi duk wanda manzo Allah ya gaishe sun ku ya masa in dai mu'mini ne in ya hadu da shi ya sun ku ya masa gane ku da ita wannan wadda take cikin suratul hijr da wadda take cikin suratul hijr waqfid janahaka liman tamanna wal waqfid janahaka lil mu'mini wa qul inni ana an-nadhirul mubin da waccan wadda take cikin suratul shu'ara waqfid janahaka liman tabaka minal mu'mini da fadar sa wadda take cikin suratul isra waqfid lahumma janaha dhulli minar rahma gaba daya abinda ake nihi shine ka kaskanta halayenka karka zamanto mai kaushin hali game da ƴan uwanka mu'minai karka zamanto mai kaushin hali game da wato mahaifanka abinda ake bukata ka zamanto mai tattausan hali shine ubangiji ta'ala yake waqfid janahaka lil mu'minina an gane ko ka kaskanta halayenka ake nihi shine ake nihi da sasannenka kamar yanda kufike wato tsuntsu idan ya samu nutsuwa me yake kasancewar kufikin sai yake linkewa to ba sun kuyawa ba ake nihi anan abinda ake nihi shine ka kaskanta halaye ka koma duk tafsirin malamai haka suka fassara ba wanda ya fassara wannan aya da cewa a duka in za a gaida mutum haka suke kafa hujja da fadar ubangiji subhanahu wataala wa rafa'a adal arshi wa rafa'a abawaihi adal arshi wa kharru lahu sujada yusuf alaihi salam lokacin da mahaifansa da ƴan uwansa suka kawo masa ziyara bayan ya hau kujerar mulki ya sauka daga kan gadan sarauta sai ya dora mahaifansa yace su hau wa kharru lahu sujada sai suka fadi suna masa sujada an gane ku sai su ce anan to ai kaga uwayen annabi yusuf alaihi salam sun duka masa sun masa sujada lalle in ka koma a halishin larabci in aka ce as-sujud sun kuyawa tana zamantowa sujada koda ba kai goshi kasa bane ana kiran shi al-inhina to anan kasancewar shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu mu kuma shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita shari'a ce wadda ta shafe dukkan abin da ya gabata sai dai abin da yayi daidai da shari'ar mu to wannan ba bambanci kamar yadda ka'ida ce ta malaman usul suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi mukhalifi shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan matukar shari'ar mu bata zo ba da abin da ya saba masa to shari'ar mu sai ta zo da abin da ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullahi ɗayan mu idan ya hadu da dan uwansa ayan haniya lahu shin ya sun kuya masa qala la manzo Allah yace a bayani ya gabata la ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta ubangiji subhanahu wataala iya abinda suke fa'idantarwa haramci sai an samu dalilin da ya sarrafa su daga haramci zuwa karhanci babu dalilin da ya sarrafa wannan an gane ku daidai da hadisi daya babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sun kuya ma wani da zai gaida shi bayan Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir iya abinda aka shar'anta mana sallama ko kuma musafaha kai sallama kai musafaha shine amma ba sun kuya wa ba wajen gaisuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 93 fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaqad bawwa'na bani isra'ila bawwa'a sidqin wa razaqnakum min at-tayyibat famakhtalafu hatta ja'akum al-ilm inna rabbaka yaqdi bainakum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yaktalifu. Wanda kamar yadda bayani ya gabata, ita wannan aya na karantar da mu kyaukyawan sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ke biyo baya ga dukkan mutumin da ya dau hakuri ya jimre akan matsin lambar da yake haduwa da shi a sanadiyar imani da Allah da manzonsa. Duk wanda yayi imani da Allah da manzonsa ya ringa haduwa da kunci wanda yake na rayuwa da izgidi da ba'a akan wannan imani nashi ne da Allah subhanahu wa ta'ala, to idan ya dau hakuri ya jimre ya ja daga, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gadar masa abinda zai gyara rayuwarsa a duniya kafin makoma lahira. Daman Allah ya faɗa mana wal aqibatu lil muttaqin. An gane ku? Kamar yanda jama'ar Annabi Musa ne suka ce, "Udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu." To dan haka kasancewar lokacin da suka kawo kuka wajen Annabi Musa alaihi salam, suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, ya Musa an cutar da mu kafin ka zo mana, haka nan bayan ka zo mana cutar wanda ake mana dai ba a daina ba, domin Fir'auna ya maida mu matsayin bayi yana kallafa mana aikin da ya wuce iyawar mu. An gane ku? Ga yanka ƴaƴan su maza, sannan kuma ya wanzar da ƴaƴan su mata. Annabi Musa yace asa rabbukum, tabbas ubangijinku an yi hudika aduwakum, ya kusanta ya halaka wato makiyinku, ko kuma mu ce makiyanku abokan gabanku, shi Fir'aunan da mabiyansa domin lafazin adu lafazi ne wanda yake mufrad, yana daukan ma'anar jami'i, kamar yanda Allah yace humul adu ai humul aada la tattakhizu aduwi ai aadai. An gane ko? Asarabukum an yi hulika aduwakum, tabbas ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai halaka abokan gabarku, wa yastakhlifakum fil ardi, ya mayar da ku a ban kasa, fayanzura kayfa ta'malu, kuma Ubangiji ta'ala ya kalli yaya za ku aikata, za ku gode masa ku yi masa biyayya, ko kuma kangare masa za ku yi. To dan haka ya gabata a cikin wannan sura Annabi Musa alaihi salam yake ma mutanen shi lallashi. An gane ko? Yake lallashin mutanen shi cewa su dau hakuri. Dan haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wa qala Musa liqaumihi istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Annabi Musa yace ya ku jama'a ta istainu billahi, ku nemi taimako da Ubangijin subhanahu wa ta'ala, wasu biyu sannan ku dau hakuri akan duk abin da kuke haduwa da shi na kuntatawa. Sai ya ce innal arda lillahi, lalle kasa gaba dayanta mallaka ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yurithuha man yasha'u min ibadi, shi yake gadar da ita daga wanda ya ga dama daga cikin bayansa. An gane ku? Sai ya ce wal aqibatu lil muttaqin, karshe wanda yake kyaukyawa na masu tsoron Allah ne, waɗanda matsin lamba da izgili da ba'a ba ta sa su gudu ko su ja da baya akan abin da suka sa gaba, wato na imani da Allah da manzanninsa. To dan haka shine a can Annabi Musa ya ce innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi, to wannan kasa ita ce anan Allah yake ba mu labarin Allah ya gadar musu, kamar yanda a cikin suratul qasas yake cewa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastabifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladhina istudifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuri fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. To anan shine Allah yace wa laqad bawwa'ana bani Isra'ila mubawwa asidikin ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka zaunar da jikokin Yaqub alaihi salam wato shine mazauni wanda yake kikkiawa ko kuma kace wanda yake na gaskiya shine kenan ƙasa ta Masar da ƙasar Sha ma'ana domin yanki ne wanda yake hadadde an gane ko ƙasa mai tsarki ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya halaka fir'auna da mabiyansa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gadar musu da wannan ƙasa asarabukum an yi kuli ka aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi ƙasar Masar da ƙasa wadda take ƙasar Sham Allah ya gadar musu da ita shine sai ubangiji ta'ala yace warzaqnahu min al-tayyibat muka azurta su game da dadadan abubuwa wato shine arziki na halak famakhtalafu ubangiji ta'ala yace ba su saba ba hatta ja'ahumul ilm wato sai da sani ya zo musu menene sani anan wasu malamai suka ce shine alqur'ani wasu suka ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce al-ilm anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake nihi kinan al-ilm anan sai ya zamanto bi ma'ana al-ma'lum bi ma'ana al-ma'ruf kinan kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa allazina atainahumul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum waɗanda muka ba su sanin littafi sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamkar yanda suke sanin ƴaƴansu yanda a cikin ƴaƴanka ba za ka iya gane cewa wane ba za ka iya wato ba za su iya cudanya gare ka ka kasa bambanta tsakaninsu to haka sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sifofinsa wanda Allah ya bayyana a cikin littafin da annabi Musa ya zo musu da shi da littafin da annabi Isa ya zo musu da shi injila an gane ko shine Allah yace fa maktalafu basu saba ba hatta ja'ahumul ilm wato sai da abinda suka sani ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan wasu suka yi imani da shi wasu suka kafirce masa ko kuma al-ilm ya zama tuwa nan al-qur'ani al-qur'ani domin Allah ya ba su labari a cikin at-taura da injila kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa id walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin to anan shine Allah yace fa maktalafu wato basu yi sabani ba tsakankaninsu an gane ko tun bayan Allah ya halaka fir'auna da mabiyansa wato ya gadar musu da kasar Masar da kasar Sham ubangiji ta'ala kuma ya ba su littafi littafin at-taura ubangiji ta'ala yace basu saba ba hatta ja'ahumul ilm wato sai da ilimin ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan wasu suka gaskata shi a matsayin banzo kamar irin su Abdullahi ibn Salam da makamantansu an gane ko sai wasu suka kafirce masa ubangiji ta'ala yace inna rabbaka lalle ubangijinka ya qadi bainahum zai yanke hukunci tsakankaninsu yawmal kiyamati ayini na alkiyama fima kanu fihi yakhtalifuna game da abinda suka kasance suna sabani a cikin sa an gane ko wanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan za a yi wajen dama da su makomarsu aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wanda kuma suka karyata shi tare da cewa gaya sun tabbata shine manzon da Allah ya ba su labari to kuma za a yi wajen hagun da su makomarsu ita ce wuta shine hukuncin da Allah zai yanke a ranar kiyama a ran nan za a rabe tsakanin dan dima da dan kabewa wane ne mai gaskiya wane ne makaryaci yau za mu tashi aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
نعم
وبنجي تعالى كي تشوا فإن كنت في شك إن هر واتوكا كسنشي أشكنكو كنتو مما أنزلنا إليك game da abin da muka saukar maka game da abin da muka saukar maka ana nihi alqur'ani ungurungum ko kuma me ake nufi wasu malamai suka ce alqur'anin ake nufi gaba daya in har ka kasance a cikin kokonto game da abin da muka saukar maka na alqur'ani duk da cewa malamai suka ce abin da yafi kusa anan mimma anzalna ilaika dangane da abin da muka saukar maka kenan a cikin wannan sura wato na labarai wanda ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin irin yanda annabi nuhu alaihi salam wato yayi takaddama aka samu takaddama tsakanin sa da jama'arsa an gane ko kamar yanda ya gabata watulu alaihim naba aluhin idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qabu ilayya wa la tunziru haka wato labarin da ubangiji subhanahu wataala ya ba mu game da annabi Musa alaihi salam da mataimakin sa Harun wato da babban abokin gabar su shine wato Fir'auna yanda Allah ya ba mu labarin gogormaya da aka sha tsakanin Musa da Fir'auna yanda kuma ga karshen Fir'auna yanda ya kasance shine anan Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in har ka kasance wato a cikin kokonto game da abin da muka saukar maka shin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake ni nan Allah ya ce masa in ka kasance a cikin kokonto can kuma mushrikai sune Allah ya tabbatar da cewa a cikin kokonto suke wa innahum la fi shakkin minhum ne lalle su kafirai da mushrikai ubangiji ta'ala ya ce game da abin da kazo da shi na alqur'ani suna cikin kokonto wanda yake mai afkar da ma'abucin sa wato a cikin shakka don haka anan malamai suka ce an fuskantar da maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wanda ake nihi wato sahabbansa ma'ana mabiyansa kamar yanda ubangiji subhanahu wataala can yake cewa ya ayyuhan nabiyyu takillah wala tudil kafirina wal munafiqin inna allaha kana bima ta'maluna khabira ya ayyuhan nabiyyu takillah aka ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin sa wala tudil kafirina wal munafiqin kada ka sake ka bi wadanda suka kafirce ma ubangijin su da munafikai sai ya ce inna allaha kana bima ta'maluna lalle ubangiji ta'ala ya kasance game da duk abin da kuke aikatawa masani ne kaga anan suka ce shi aka kiraya a farko ake ma magana amma abinda ake nihi mabiyansa dan ba wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsoron Allah an gane ko ba wanda yafi gaba da mushrikai wato da kafirai da munafikai sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka anan abinda ya nuna cewa al'ummar sa ake nihi ba shi kansa ba da yace innallaha kana bima ta'maluna inda shi ake nihi sai a ce innallaha kana bima ta'malu khabira ubangiji ta'ala masani ne game da abin da kai kake aikatawa abin da yake kama da haka fadarsa ya ayyuhan nabiyyu idza qallabtumun nisaa fa qallibuhunna li iddatihinna wa ahsinu idda aka ce ya ayyuhan nabiyyu sai aka ce kuma idza qallabtumun nisaa inda kiran yake banta da shi sai a ce idza qallabtan nisaa an gane ko faballikhunna sai aka ce faballiquhunna li iddatihinna wa ahsul idda to anan kasancewar kenan ana nihi da mabiyansa wasu malamai suka ce shi ake nihi amma anan wani salo ne wanda yake na larabci jirwaye da kaman wanka ne ake fa in kunta fi shakkin wai kaddara cewa ma wai inda za a ce ka kasance a cikin kokonto kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balantana ma ba za ka yi kokonto ba game da abin da Allah ya turo ka da shi na alqur'ani shine ubangiji ta'ala yace fas'alil ladina wato ka tambayi wadanda ya qara'una alkitaba min qablik wato suke karanta littafi gabaninka wato sune kenan yahudawa domin Allah ya ba su littafi shine littafi na at-taura wanda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi kenan anan su kasancewar jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da su sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda suka gasgata shi suka gasgata abin da yazo da shi, akwai wanda suka ƙaryata shi suka ƙaryata abin da yazo da shi, akwai kuma wanda sun kasance a cikin kokonto wanda su suna kai kawo ba sa nan ba sa can. To shine anan Allah ya ce, an gane ko? Manzon Allah ya ba su wannan labari abin da ya gudana tsakanin Annabi Musa alaihi salam wato da Fir'auna, yanda Allah ya tsiratar da Annabi Musa da mabiyansa, Allah ya halaka Fir'auna da mabiyansa. Shine anan Allah ya ce, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika, in har ka kasance a cikin kokonto game da abin da muka saukar maka wato na labarai a cikin wannan sura, fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka, shin wannan labari da manzon Allah ya faɗa haka ne ko ba haka bane ba? An gane ko? Domin su mushrikan sun yarda da cewa Yahudawa su ne masana, domin suna da littafi suna karanta shi, shine littafin At-Taura. Ubangiji ta'ala sai ya ce, laqad ja'aka al-haqq, wannan kuma jumla ce wadda take isti'nafiya. Ubangiji ta'ala ya ce, tabbas wato gaskiya ta zo maka, min rabbika, daga wajen ubangijinka, fala takunanna minal mumtari, dan haka kada ka yadda ka kasance daga cikin waɗanda suke masu shakka. Anan kasancewar sai da aka ƙarfafa wannan zance wato da harfa biyu waɗanda suke na ƙarfafawa, ga lamu sannan ga qad, laqad ja'aka al-haqqu min rabbika, ubangiji ta'ala ya ce tabbas wato gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka, fala takunanna minal mumtari, dan haka kar ka sake ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu shakka akan abin da muka yi wahayi zuwa gare ka, wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llahi, kuma kar ka zamanto daga cikin waɗanda suka ƙaryata da ayoyin Allah, fatakuna minal khasirina, in har ka kasance a cikin su to zaka zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta wato a ranar kiyama. Kenan anan kasancewar Allah na nuna musu cewa in har ba su gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya zo da shi, to shi shi ne farkon wanda ya gasgata game da duk abin da Allah ya yi masa wahayi. A gane ko? Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari, sai ya ce wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llahi, kar ka sake ka zamanto daga cikin waɗanda wato suka ƙaryata da ayoyin Allah, fatakuna minal khasirin, sai ka zamanto daga cikin tababbi waɗanda makomar su ita ce wuta. Kenan wannan an kamar yadda bayani ya gabata an fuskantar da maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma mabiyansa ake ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masaniya, abin da yazo da shi gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, babu wani kokonto daidai da misqalar zarra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da Allah ya yi masa wahayi na Al-Qur'ani. An gane ko? Dan haka kenan mu ake nihi anan da aka ce fala takunanna minal mumtari, kar ka zamanto daga cikin wanda suke masu shakka game da abin da Allah ya turo manzansa da shi, kuma dan haka mu ake nihi da cewa wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llah, kar ka zamanto daga cikin jama'ar da suka ƙaryata ayoyin Allah, bayan da za a yi manzan Allah ya ƙaryata abin da Allah ya turo shi da shi. An gane ko? Fatakuna minal khasirin, kamar yadda makamanciyar wannan ayar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin. Ubangiji ta'ala yace in har ka hada bautata da wani, an gane ko? Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace la yahbatanna amaluk, aikinka gaba daya wato zai baci, ba za ka samu sakamakon lada a kan shi a gobe kiyama, kuma za ka zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Allah ya san manzansa ba zai yi shirka da shi ba, domin ya bashi tsaro da kariya. Kenan wa ake nihi? Mu ake nihi. kamar yanda Hausawa suke cewa a taunin tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro. To dan haka anan aka ce masa fala ta kunan na minal mumtari, an ce ma manzon Allah kar ya zamanto daga cikin masu shakka game da abin da yazo da shi. Kenan anan nahnu min babi aula, kuma aka ce wala ta kunan na minal ladina kazzabu bi ayatillahi, kar ka zamanto daga cikin wadanda suka karyata da ayoyin Allah, sai ka zamanto daga cikin wadanda suke tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika, lalle wadanda kalima ta ubangijinka ta cancanta akan su ita ce kalima ta azaba. La yu'minuna, wato ba za su yi imani, an gane ko, ba za su yi imani kamar yanda ake bukata, walau ja'atuhum kullu ayatin, koda dukkan wata aya za ta zo musu, imma aya wadda take kauniya ko aya wadda take shar'iyya, hatta yarawul azabul alim, sai an kai lokacin da suka ga azaba, azaba wadda take ma'abuciyar dadi, a wannan lokaci ko in sun yi imani, imaninsu ba zai amfane su ba. An gane ko, wannan na nuna mana duk wanda Allah ya kaddara masa bata, to ba yanda za a yi wato yayi imani, ba yanda za a yi shiru. Shine yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu, lalle wadanda kalima ta ubangijinka na cewa ƴan wuta ne ta gasgata akan su, la yu'minuna, ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba. An gane ko, walau ja'atukum kullu ayatin, koda dukkan wata aya za ta zo musu, dukkan wata mu'jiza da Allah zai ba manzanninsa, ba yanda za a yi su imani, hatta yarawul azabul alim, wato sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar dadi. Yaya aka yi ayya gabata, annabi Musa alaihi salam addu'a yi, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, rabbana liyudillu an sabilik, ko kuma liyudillu an sabilik, rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azaba alayhi, kada su yi imani sai sun ga azaba wanda take ma'abuciyar dadi. Haka kuwa ubangiji ta'ala ya karba addu'ar annabi Musa alaihi salam, ya kama fir'auna da mabiyansa wato da ukuba kala kala, kamar yanda Allah ya ce wala qad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min athamarati la'allahum yadhakkaru فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغوه اذا هم ينكثون. To dan haka kasancewar nan shine ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba sai sun ga azaba ma'abuciyar dadi. In sun ga wannan azaba ko in sun yi imani, Allah ba zai karbi imaninsu, kamar yanda Fir'auna bai yi imani ba sai da ya ga azaba ido da ido, ma'ana dirmiya. Sannan yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin. Shine anan tuntuni ya gabata, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. To shine anan Allah yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika, lalle wadanda kalima ta ubangijinka ta gasgata akan su cewa ƴan wuta ne, la yu'minuna, ba za su yi imani ba ta kowane hali, walau ja'atukum kullu ayatin, koda dukkan wata aya ko kuma kace dukkan wata mu'jiza za ta zo musu, hatta yarawul azabul alim, wato sai an kai kenan anan hatta bi ma'ana ila an yarawul azabul alim, sai an kai lokacin da suka ga azaba ma'abuciyar dadi, sannan za su yi imani, amma imanin ba zai amfane su ba. Falamma ra'u ba sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Shine sai ubangiji ta'ala ke cewa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azaba al-khizi fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ilahin walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana bi nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Ubangiji ta'ala yace falawla kanat qaryatun amanat, mi zai hana wato wata alqarya ta yi imani, imanin ta ya amfane ta, an gane ku? Falawla kenan bi ma'ana halla istifham ne, falawla kanat qaryatun amanat, mi zai hana a samu wata alqarya ta yi imani, imanin ta ya amfane ta. Illa qauma yunus, ubangiji ta'ala yace sai dai mutanen annabi yunus, kenan istisna anan munkade ne, lakinna qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya, kenan ko kuma ka dauki falawla anan, falawla kanat qaryatun amanat istifham in ya zama to bi ma'ana ma annafiya, an gane ko? Ai ma kanat qaryatun min al-qura amanat fa nafa'aha imanuha, ai babu wata alqarya wato daga cikin alqaryu da ta yi imani, imanin ta ya amfane ta kenan, illa qauma yunus, face mutanen annabi yunus kawai. Shine ubangiji ta'ala yace lamma amanu, lokacin da suka yi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzon da ya turo shine annabi yunus, kashafna anhum azabal khizi, ubangiji ta'ala yace sai muka yaye musu azaba ta kaskanci da kunyata, fil hayati dunya a rayuwa ta duniya, wa matta'nahum ilahi, sannan muka jiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwarsu. Wannan kasancewar wani al'ajabi, wani abun al'ajabi ne, wanda dukkan alƙaryun da suka ƙaryata manzanni, in azabar Allah ta sauka koda sun yi imani, Ubangiji ta'ala bai ya karbar imaninsu. Alƙarya ce ɗaya-ɗaya mutanen annabi Yunus, wanda sai da suka ga azaba ido da ido suka yi imani, kuma Allah ya karbi imaninsu, wanda malamai suka ce wannan shine ma makasudin ita wannan sura da aka ambace ta da suratul Yunus, tare da cewa akwai manzanni wanda an ambata labarinsu a cikin wannan sura sama da yanda aka ambace annabi Yunus alaihi salam, wanda in ka dauki irin su suratul Safat, wannan ita tafi dacewa a kiraye ta ma da suratul Yunus, saboda an yi fada da zancen shi a can, an gane ko? Da kuma irin su suratul Anbiya. To amma anan da yake kasancewar abu ne wanda yake banta da jama'arsa, shi yasa wannan sura ta cancanci a ce mata suratul Yunus. Shine Allah ya ce ai ya gabata nan kusa Fir'auna yayi imani lokacin da ya ga azaba, amma Allah bai karbi imaninsa ba, da yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin, sai Allah ya ce al'ana wa kada asaita qawlu wa kunta minal mufsidin. To shine anan kasancewar su mutanen annabi Yunus alaihi salam sun yi imani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya karbi imaninsu, tare da cewa sun ga azabar Allah ido da ido, kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suka rawaito cewa su mutanen annabi Yunus an yi su ne a wani birni wanda ake kiran shi Nainawa, wanda Nainawa har yau sunan birnin haka yake, bai canza ba, yana cikin Iraki, an gane ko? Wanda da yankin kasar sunan shi Mosul, ita alƙaryar tana ƙarƙashin kenan yankin Mosul, ana kiranta Nainawa, wanda annabi Yunus alaihi salam ya zo ya kiraye su zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, amma sai suka ƙaryata shi, suka juya masa baya, yana ce akan kiransu basu ji dawo ba. A ƙarshe annabi Yunus sai ya ba su labarin cewa in har ba su gaskata shi ba a matsayin manzo, to nan da kwana uku azabar Allah za ta yi musu ƙarmawarkinka. Jin wannan magana daga annabi Yunus alaihi salam junansu da juna manya masu hankali suka yi shawara suka ce ku tsaya fa mu yi nazari wannan mutum fa ba mu taba jarraba ƙarya daidai da ɗaya rana wato ta hanyar shi mu tsaya mu gani in har wato ya fita daga cikin alƙaryar da dare to wannan mun san abin da zai biyo baya me ake kasancewar annabi Yunus sai ya bi dare ya fita da aka wayi gari suka bincika babu annabi Yunus suka bi baya ba su gan shi ya fita ya bar alƙaryar a lokacin nan gaba ɗayansu sai suka fita bayan gari suka kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka tuba suka yi imani da shi suka gaskata annabi Yunus annabi Yunus yana can yana jiran azabar Allah ta sauka ta mamaye alƙarya azaba kuma ta bayyana kamar yadda suka aka rawaito wato wani bakin girgije ne wanda ya kusanci su abinda ya rage tsakaninsu da shi mil ɗaya da suka ga wannan azaba suka yi imani suka tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yana jiran azaba ta sauka sai Allah ya yaye azaba sai ya yi fushi game da mutanen sai ya ce to yanzu al'adar jama'ata in mutum ya yi ƙarya hukuncin da ake zartan masa shine hukuncin kisa sai ya yi fushi kuma yana mai rarauka ga Ubangijinsa sai ya tafi bakin teku sai ya hau jirgin ruwa an je tsakiyar teku jirgi sai ya ki gaba ya ki baya yana famar ya wannan sai ya ce a dakata lalle akwai mai laifi a cikin wannan jirgi ai ƙuri'a aka yi ƙuri'a sai ta fito an gane ko a farko kamar yadda malamai suka rawaito annabi Yunus sai ya ce a jefa shi cikin teku ya tabbata shi ne mai laifi suka ce a ba za mu jefa ka a matsayinka na annabin Allah sai dai mu yi ƙuri'a mu gani da aka yi ƙuri'a a karan farko sunan Yunus ya fito aka sake maimaitawa sunansa ya fito sai da aka yi so uku suka dangana suka jefa shi suna jefa shi kifi ya haɗe an gane ku kifi ya haɗe shi ne a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama shi kurkuku ne wanda yake na musamman wanda su sun yi imani Allah ya yaye musu wannan azaba sannan a ƙarshe Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kifi ya zo ya yi amansa wato a gabar teku kuma bayan haka Allah ya sake turo shi zuwa gare su arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa amanu famatta'nahu ilahi to shine anan kasancewar shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa falaula kanat qaryatun amanat babu wata alƙarya kenan a yanda zancen yake babu wata alƙarya da ta yi imani imanin ta yi amfani ta fanafa a har imanu ba Ubangiji ta'ala ya ce illa ƙauma Yunus sai dai mutanen annabi Yunus kawai an gane ko idan muka ɗauke shi akan istisna ne wanda yake muttasil in kuma muka ɗauke shi mun kafi me zai hana wata alƙarya ta yi imani imanin ta yi amfani ta kenan kafin lokaci ya ƙure mata kenan wannan kwadaitarwa ne Ubangiji ta'ala yake ma kafiran Makka su yi kokari su yi imani imanin su yi amfani su kafin lokaci ya ƙure sai ya ce amma yake cewa illa qauma yunus sai yake cewa lamma amanu illa qauma yunus kenan illa qauma yunus lakinna qauma yunus sanadi mutanen annabi Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani Ubangiji ta'ala ya ce kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta kaskanci da kunyata fil hayati dunya a rayuwa ta duniya malamai suka ce ita wannan azaba da Allah ya yaye musu shin azaba an yaye musu mudlaqan duniya da lahira wasu malamai suka ce a iya duniya ne Allah ya yaye musu azaba saboda anan ya kayyade cai kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wasu malamai suka ce a azaba ta duniya da lahira gaba ɗaya Allah ya yaye musu saboda a can cikin suratu safat Ubangiji ta'ala ya ce fa amanu famatta'nahum ilahi anan imani ne wanda yake mudlaqan Ubangiji ta'ala ya ambata fa amanu sun yi imani da Ubangijinsu kuma sun gaskata annabi Yunus sai muka ji yadda su dadi zuwa lokacin mutuwarsu kiran masu warware imaninsu shine sai yake cewa wa matta'anahum ilahin, ubangiji ta'ala yace muka jiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwa. Sai yace walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan wanda ke duran ƙasa gaba daya, wato da sun yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala sun ga suka ta manzanninsa. Kenan kasancewar mutanen duniya da suka kasu kashi biyu, mai kasgatawa da mai karyatawa, wannan iya mashi'a ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ya so jama'a su kasu kashi biyu, wasu su yi imani da shi su kasgata manzanninsa, wasu ku su kafirce masa. Walau sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan waɗanda suke duran ƙasa gaba ɗayansu, wato da sun yi imani. Sai yace afa anta tukrihun nasa, shin yanzu kai zaka tilasa mutane hatta ya kunu mu'mini, wato su zama to mu'mine? Iya abin da yake kanka, wato shine isar da sako, amma shiryasuwa ta Ubangiji ce. Kaga waɗannan mutanen Annabi Yunus da yake Allah ya nufe su da shiriya, kai tsaye suka yi imani kuma Allah ya karbi imaninsu. An gane ko? To don haka ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa shiriya abu ce wanda ke hannun Allah, amma tare da cewa bayanin ya gabata, ita shiriya kala biyu ce, akwai hidayatu dilalatin wa irshad, sannan kuma akwai hidayatu tawfiq. Hidayatu dilala wal irshad da hidayatu tawfiq. Kashi na farko shine na a nuna maka hanya, a yi maka bayani, a nuna maka hanya ta ƙurai, da kuma ƙarshen yaya za ta kasance da wanda ya bita. A nuna maka hanya ta banza, kuma a nuna maka wannan mummunar ƙarshenta. Wannan hidaya ce wadda Allah ya mallaka ma manzanninsa, kuma ya mallaka ma mabiyansu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar masa da wannan hidaya. An gane ko? Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kuma mulku samawati wal ardi ko ala ila allahi tasirul umur. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, Ubangiji ta'ala yace lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana shiryar da jama'a zuwa tafarki madaidaici, shine tafarkin Ubangijin da ya turo ka. Kaga anan Allah ya tabbatar ma manzon Allah cewa yana shirye suwa. Menene shirye suwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Shine ya maka biya bayani, bayani mai gamsarwa, ya nuna maka hanya ta ƙurai, ya nuna maka hanya ta banza. Iya abin da ya rage naka kenan, ka zaba ma kanka abin da ya dace. Kamar yadda kowa Allah ya mallaka masa wannan wahadainahun najdain, Allah ya ce mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu, ga hanya ta gaskiya, ga hanya ta bata, kenan ya zaba ma kansa. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda. To kuma dan haka ita waccan hidayatut tawfiq ta amma dace ka karbi imani, wannan abu ce wanda ke hannun Allah, dan haka Allah ya kure ma manzansa. Ubangiji ta'ala ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha, da fadarsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ubangiji ta'ala ya ce laisa alayka hudahum, shiryar da jama'a Allah ya ce ba akan ka ba yake, kai iya abin da yake kanka shine isar da sako, walakin Allah ya hadi man yasha, sanadin Ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar amin sai musulunta shine Abu Talib, har ya shiga cikin hali na fitar rai, manzo Allah fama yake ya faɗi la ilaha illallah, a ƙarshe ya cika akan kafirci. Ubangiji ta'ala ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta, lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa, sannan Ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama, domin shi ne masani game da waɗanda suka cancanci shiriya da waɗanda suka cancanci bata. Inda a ce hidayatut tawfiq Allah ya mallaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya shiryar da amminsa Abu Talib. To dan haka can baya aya ta gabata, walau sha Allahu la jama'ahum ala alhuda fala takunanna min aljahili, da Allah ya ga dama da ya hada bayansa gaba daya akan tafarki wanda yake na shari'a. Dan haka Allah ya ce fala takunanna minal jahilin, karka zamantu daga cikin waɗanda suke masu jahiltar lamarin Ubangiji subhanahu wataala. To shine anan yace walau sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan waɗanda suke doran ƙasa sun yi imani. Allah ya ce masa afa anta tukrihun nasa, shin yanzu kai zaka iya tilasa mutane hatta ya kunu mu'mini, har su zamantu mu'minai? Saboda tsananin kwadai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan shiryuwar mutanansa, anan Ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalinsa. Wannan aya shi tace suke kafa hujja da ita a irin wannan lokaci, ba dan komai ba, illa dan tushe, wato illa dan ruguza wani abu wanda karamci da daraja na mu'minai a karkashin sa yake, shine jihadi. Dan ba abin da ya janyo ma jama'a ta mu'minai kaskanci a yau, wallahi illa barin jihadi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Barin jihadi yana ɗaya daga cikin sababin da yake hada mu'minai da kaskanci. To dan haka anan sai su kafa hujja da wannan aya wai akan cewa yaya zaka tilasa mutane ka ce wai sai ka yake su sun zama mu'minai. To Allah ya ce ma manzansa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini, da kuma can la ikraha fid din, kamar yadda yake cikin wani littafin su wanda aka hada wasu da sunan malamai suka hadu suka yi shi, wanda ake cewa zaman lafiya yafi zama din sarki, wanda a cikin shi ne aka yi babi, baban da yake cewa Allah ɗaya addini uku, Allah ɗaya addini uku, wanda bayani ya gabata a darasinmu na al-usul thalatha lokacin da muka zo kan al-wala wal bara, da cewa duk wanda ya yarda da cewa akwai wani addini bayan addinin musulunci yana da kudirin cewa wannan addini zai amfani mai shi a gobe kiyama, to wannan kafircin sa ya tabbata, saboda addini daya daya ne Allah ya yarda da shi, addinin musulunci. Duk wani addini shirme ne da hayaniya illa addinin musulunci. Wannan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deena, kamar yanda yace wa man yamtaki ghayra al-islamu deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Amma annan sai suka yi babe wai Allah dai addini uku, addini uku, na farko dai mun san musulunci, wa suke nihi da na biyu yahudanci, na uku shine kristanci. An gane ko? Shine ake nihi wai kowa Allah yake bauta ma. Sai suka kawo Allah ya ce wala tukarku yi jayayya da mazawwa littafi sai ta hanya wadda take mafi kyau, sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikinsu ku ce mun yi imani da abinda aka saukar mana, mun yi imani da abinda aka saukar muku, da Allahnmu da Allahnku duk ɗaya ne, wa ilahuna wa ilahukum wahid, wala tujadilu, ce aka fassara wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun, wa allahmu da naku ɗaya ne. Dan haka suke cewa allan da musulmi suke bauta ma shi krista suke bauta ma shi yahudi suke bauta ma, dalili wai wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimuna. Haka suka fassara wannan aya iya sirransu, kuma suka biyo da wannan aya Ubangiji ta'ala ai ya ce a cikin suratu Yunus, da Ubangijinka ya so, da duk wanda ke doran ƙasa ya yi imani, shin yanzu kai kai saka tilasa mutane su yi imani har su zama tomo bene? Kenan me suke nihi addinin jihadi? An gane ko? Addinin jihadi. Kuma sannan suka ciro waccan aya wadda ke cikin suratul baqara, la ikraha fid din, babu tirsasawa a cikin addini, ka tirsasa mutun cewa sai yayi addininka, kenan kar musulmi su yake su. Sannan kuma suka zo da waccan aya wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm, Allah ya ce kar ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah, in har kuka zage su to sai su zagi Ubangijin da kuke bauta musu ba tare da sani ba, kenan kar a tsangwame su, kar su tsangwame mu, wai ai zaman lafiya, shine aka ce zaman lafiya yafi zama ɗan sarki. To dan haka wannan aya ba ta nuna cewa a daina jihadi. Jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Duk wanda muka kiraye shi zuwa kalima ta la ilaha illallah, in yake karba, in ba Yahude ne ko ba Nasare, sai mu dawo mataki na biyu mu ce to ka yadda ka amince zaka ba mu jizya a duk shekara halin kana kaskance zaka kawo ka meka da kanka. In ya yarda ya amince to sai mu ce je ka kai shirmanka da hayaniya kuma mu dora masa dokoki. An gane ko? In ya ce ba zai ba da jizya to za mu dawo mataki na uku shine za a yake shi. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما إن بما غوجي ني wanda yake arne shi ba maganar cewa a nemi jizya daga wajen shi kai tsaye in ma yi la ilaha illallah ko yake shi. To wannan aya tana nihin cewa shari'a ta ama mutum ga mankatari ya karbi imani abu ne wanda ke hannun Allah, amma ba tana nihin cewa kar ayi jihadi. Da Allah ya ce ma afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, wannan ana nuna mana tsananin kwadai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake game da musuluntar mutanansa. Shine anan ubangiji ta'ala yake lallashin sa, yake nuna masa shari'a a hannun shi take. Allah ya ce masa afa anta tukrihu an-nasa, shin yanzu kai zaka tilasta mutane hatta yakunu mu'minin har su zaman tumo milai? Wa ma kana li nafsi, Allah ya ce bai saukaka ba ga duk wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi sai da nihin Allah. Duk wanda kaga ya zama mumini to Allah ne ya nufaci shi kuma shi ya so. An gane ku? Wa ma kana li nafsi, bai dace ba, bai saukaka ba ga wata rai duk karfin. An gane ku? Ba karfi bane, ba dubara bace, zaki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin bi saukaka ba ga wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi sai da nihin Allah. Wa yaj'alu risa, Ubangiji ta'ala na sanya datti wato na kafirci alal ladina la yaqiluna, ga wadanda ba sa hankaltar inda aka sa gaba, ko kuma anan ar-ris ka dauke shi bi ma'ana al-azab. Azaba Ubangiji ta'ala na afka ta ga wadanda wato ba sa fahimtar inda aka sa gaba, wanda karshen su daman tabewa da halaka ne. Dan haka can cikin suratul an'am yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyakan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadhalika yaj'alu llahu rijsa 'alal ladina la yu'minu. Shine anan yace wa ma kana li nafsi, wato bai saukaka ba ga wata rai an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi sai da iznin Allah. Dan haka yace fa man yuridillahu an yahdiyahu, duk wanda Allah yayi nihin shiryar da shi ya sharha sadrahu lil islam, sai Allah ya yalwata zuciyarsa wato game da karbar musulunci. Duk abin da za a gabatar masa na karantarwar addini babu wata tantama kai tsaye zai amsa. Wa man yurid an yudillahu, wanda ku Allah ya nihin fatar da shi ya ja'al sadrahu dayyakan, sai Allah ya maida zuciyarsa ta zaman tukunta tacciya, ba abinda ke bata masa rai illa a ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, ya ga cewa shi ma wani abin kyama a wajen shi sama da addinin musulunci. An gane ku? Abinda su makiyan Allah hatta a yau suka ki, in dai a yi maganar musulunci to kaji suna kuntata sun tashi sunni. Duk abinda za a yi daga sun ji musulunci ya fara bunƙasa a wani yanki a cikin ƙasa, to yanzu sa yi ƙoƙarin yaya za a yi su murƙushe shi. Duk wani kai kawo da suke duk tunaninsu dare da rana a yau, kafiran duniya da haɗe kan da suka yi, duk inda suka ji labarin musulunci na ɗaukaka, to wannan wuri nan za su zo su zuba dukiya, ba don komai ba, don su san yadda za su yi maƙalƙashiya da zagon ƙasa game da rushe addinin musulunci. Shine anan Allah ya ce wa man yuridi an yudillahu, duk wanda Allah ya yi nihin batar da shi ya ja'al sadrahu dayyika, Ubangiji ta'ala sai ya maida zuciyar shi ta zaman tukunta tatta. An gane ku? Haraja, ya zaman tu yana mai damuwa da ɓacin rai, ka'annama yas'adu fis sama, tamkar yana hawan sama, wanda kana hawan sama numfashi yana ƙara wato takaita yana wahala. Shine sai ya ce kazalika yaj'alullahu rijsa, kamar yadda Allah ke haka, haka Allah yake sanya datti na kafirci a zukatan waɗanda ba sa imani. Alal ladina la yu'minu. To dan haka anan yace wa yaj'alu rijsa, ubangiji ta'ala na sanya datti alal ladina la yaqiluna, ga waɗanda ba sa fahimtar inda aka sa gaba. Na insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.